Jama'a, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarwanya da fara'a da normal da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alpha Radio kuma si za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 10 ga watan Nuwamba. Bayan labaran duniya, za a ji cewa a yayin da ake yawan zargin makiyaya da barna a jamhuriyar Niger, su kuma cewa suke
a kara dai na ce amma ba na kan bane ba.
Mu ba dan banna bane.
Wannan ha bane, dabobi ba ko ina ma
kan duniya da mu.
Kamar kowane hantsin ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafa da shirinta na Kallabi, Naziru Ahmad Hausawa kuma na tafa da sharhin jaridun Amurka. Akwai mu kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai an sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. A yau Juma'a, shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Danan na Vietnam a ziyarar kwanaki 12 da yake a yankin Asia, inda yake tattaunawa kan batutuwan kasuwanci da hulɗar diplomasiya da kuma ƙasar Koriya ta Arewa. Shugaban Amurka na ziyarar ƙasar ce domin halartar taron koli na ƙungiyar haɗaka tattalin arzikin ƙasashen yankin Asia ta APEC, inda shugabannin ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki za su tattauna kan ci gaban yankin da kuma haɗin kan da ke tsakanin su. Sannan Trump zai haɗu ya kuma gaisa da tsaffin dakarun Amurka da ke zaune a Vietnam. A dai bangaren kuma, ya zuwa jiya Alhamis, babu tabbacin ko ganawa tsakanin shugaba Trump da takwaran aikinsa na Rasha Vladimir Putin za ta yiwu ko a'a. Jami a fadar Kremlin Yuri Oshakov ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran ƙasar Rasha cewa shugabannin biyu za su haɗu a yau Juma'a a gefen taron na APEC. Sai dai sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya nuna shakkun yiwuwar haɗuwar shugabannin. Yana mai cewa babu wani abu da ya nuna ko an samu ci gaba kan muhimman batutuwa da ke tsakanin ƙasashen biyu da har za su sa shugabannin su haɗu gaba da gaba.
Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ministocin tsaron ƙasashen da ke ƙungiyar tsaro ta NATO na duba hanyoyin da za su janyo Rasha ta riƙa nuna ladabi ta hanyar amfani da wata yarjejeniyar daƙile yaɗuwar makamai. Yayin wani jawabi da ya yi wa manema labarai a hedkwatar NATO da ke Belgium, Mattis ya ce yunkurin dawo da Rasha kan hanya bisa wannan yarjejeniya da ta sa hannu na da muhimmanci sosai. Ita dai Amurka ta dage cewa Rasha na fitar da makami mai linzami, wanda hakan ya saba wa yarjejeniyar wacce ake wa lakabi da INF a takaice. Wannan yarjejeniya dai ta haramta fitar da makaman nukiliya masu linzami, wanda ke tafiyar matsakaicin zango a kan doron ƙasa. Rasha a nata ɓangaren kuma ta sha musanta wannan zargin, wanda ake cewa ya saba wa yarjejeniyar ta INF. Sannan ita ma ta zargi Amurkar da saba wa wannan shirin.
Babban Attorney General ɗin ƙasar Saudiya ya tabbatar da tsare wasu mutane 208 a wani wagegen binciken badakalacin hanci da rashawa da ake yi, wanda aka yi kiyasin an salwantar da sama da dala biliyan 100 cikin shekaru da dama. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Alhamis, Saud Al-Mujib ya ce an saki mutane 7 daga cikin waɗanda ake tsare da su, yayin da 201 ke ci gaba da zama a hannun hukumomi. Sannan ya ce gwamnati ta rufe asusun adana kuɗaɗen kusan 1,700 da ke bankuna. Masu sukar gwamnatin Saudiya sun ce wannan bincike wani yunkuri ne na yin wajarot da manyan jami'an gwamnatin ƙasar da kuma kare 'yan adawa daga shiga harkokin gwamnati domin kada a dama da su, yayin da Yarima Muhammad bin Salman mai shekaru 32 yake jagorantar sabon hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da aka kafa.
Papa Roma John Paul na ɗaya, wanda shi ne Papa Roma da ya taɓa riƙe muƙamin na ɗan wani gajeren lokaci a tarihin wannan zamani, ya ɗau hanyar zama cikakken mai tsarki ko kuma sainthood a Turanci. A jiya Alhamis, fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis ya yi na'am da kyawawan ɗabi'un Papa Roma John Paul na ɗaya, wanda ya kwashe kwanaki 31 kacal yana jagoranci kafin mutuwarsa a shekara ta 1978 wacce ta zo da bazatu. Mutuwarsa ta haifar da cece-kuce inda wasu ke ikirarin kashe kanshi yayi saboda wani batu da ya shafi bankin Vatican, a yayin da wasu kuma ke cewa an kashe shi ne. Matakin shirin karama na karrama shin na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan wani littafin da ‘yar jarida Safiniya Faliska ta rubuta mai taken Pope Lucini Chronicle of Death, wanda ya kore ƙarerayin da ake yi kan mutuwar Papa Roma John Paul na ɗaya, wanda ake mai ikirarin Papa Roma mai yawan fara'a, inda kuma littafin ya nuna cewa ya mutu ne daga matsalar bugun zuciya yana mai shekaru 65. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji, a yankin da magaren na jamhuriyar Nijar an fara sa'in sa tsakanin manoma da makiyaya a yayin da ake haramar tattara amfanin gona. Tamar Abari gare ki.
Yayin da manoma ke kokarin tattare amfanin gonakinsu, tuni Fulani suka fara saukowa har ma wasu suna saka dabbobi cikin gona. Ga ma dai kokawar da wasu masu gonakin a wasu ƙauyuka nan da magaran suka yi.
Bumi ida aiki ba, kawai da dare suke ta yi, har ma akwai wanda wani nan jiya dare dawa. 11 da dare muna ga musu su tashi daga nan su koma ba, bumi ida aikinmu ba, kuma ba su yarda ba. Ina tattara su suna cin. Da na gusa na ga sun zo sun gushi ga ana. Har yanzu ba a sa rumbu, har yanzu. Da dawa da hatsi har yanzu bamu sa ba. Amma dai mun ce mu ku rika tare da dabbobinku, bamu ida aiki ba. Su dai kuma ba su sai ba ga sunan dai. Wani guri kaɗan-kaɗan suna ma mutane banna. Kamar dawa, kamar irin wannan shimgen nan na wannan zamu yi shi, sun shiga a ciki duk ko ina sun tattaka.
Da dare suke zuwa suna banna, kuma kan da safe suke shirya suna tsirya. Sai jiya ma an can wajen makabarta wannan malaman suka zo su. Da suka yi banna kuma suka tsire suka yi. Muna kusan kwana ma tunda daga an samu awa ɗaya biyu muna zuwa muna kewaya muna gani. Ko je Allah kare.
Hadi Gurgudu shine sarkin Fulani na jihar da magaran, cewa yi tuni sun sanar da al'ummar su na su kiyaye har manoman su tattare kayan gonan su.
A cikin kwana 15 ba za a iya tattare shi ba sai an adana. Akwai hanyoyi da muka sa an sa masu kiwon inda kamar butari ya matsi mun sa sun kalace wurin wannan. Don ku mutanen nan su sai su bi a gama da mutane da garfansu da kowa shikenan a taimaka musu su isa gida. Su kuwa an tamu wanda suka bi yawan mun tsaida su a filin kiwo su dan dakata kaɗan. Yanzu kawai abin da muke so su kuma manoman. A gaggauta kalace dan abin da ya saura.
A kwanakin baya an gudanar da wani babban taro wanda gwamnan jihar da magaren ya jagoranta. Wannan taro ya taimaka ainun wajen rashin faruwar rigingimu na manoma da makiyaya har kawo yanzu.
Muka tattala mishi duk Allahirin manya-manyan makiyaya da harnawan gaba daya kuma da masu gari ruwa, kuma mun samu an ja hankalin su an ba su horo sosai. A yanzu dai bamu samu ba, inda muka samu an ce ko an yi barna ko an yi fada ko an yi rigingimu.
Sai dai duk da haka wasu Fulanin sun kusa cikin gonaki, kamar yadda waɗannan Fulani da muka yi kicibisu da su kan hanyar su suna tafiya.
Daga nan ba makiya ba ne, har sun wuce, har sun kai ma kai kunduma. Yo kenan kuma barna dai. A kara dai na ce, amma ba na kan ban yi ba.
Mu ba jan ban na ba ne, in an ga kamar mutane
sun ga a dole. Yo nan baya ne, wannan ho baya ne, dabbobi ba ko ina
ma sun wuce. Mu ce kuwa Allah kuwa ma'aiki. Gonar da ba a shiga ba ka kuskura kushi. Duba inda muka taso, daga can arewacin wannan abu, wannan gari. Arewacin can a kimye, ba ya ce muke bi.
Yo shi ne na ce dabbobi ne,
sun danna sun yi nan, aka ce nan ba a yi ba yanka. Na ce wallahi ni dai. ni dai kabila ta mun kun yi arewa ban yahe ba tunda ba a shiga ba ka shiga kadan ko magana
a dai waje kuma sarakan gargajiya su ma ba su kasa a gwiwa ba sun tashi tsaye dan ganin wata barna bata auku ba inda suka ce duk kuma wanda ya taka doka za su hukunta shi gurgurdan laifin sa Tamar Abari muryar Amerika daga Damagaran a jamhuriyar Niger
to a gaida Tamar kafin mu ci gaba ga wannan
kabe julde suriya santi wallahi himi hofni suriya santi wallahi suriya alhaji isa santi ya allah ya baba da hande bo yil gamar taba jide hofni barka be julde suriya santi wallahi suriya santi wallahi himi hofni barka be julde suriya santi wallahi suriya alhaji isa santi ya allah baba da hande bo yindi ga martaba jinde da hajja adda adda ga wandere yoti da hajja adda adda ga wandere yoti jintado isa Alhaji Isa Santi Jutado Isa Alhaji Isa Santi Dada mai rambe Dada notien Jutado Alhaji Isa Santi mi yetima dada am gam hande on mimbo holi am julde Alhaji Musa Musa Isa Santi Ajuli Jamna Sanubi Isa Santi Aja Isa Tu Khadija Isa Santi Aja Leila Leila Isa Santi Aja Warda Warda Isa Santi Madam Umar Umar Jafar Madam Umar Umar Jafar Ajuli Jamla Alhaji Isa Santi Yetima Dada Am Dahande Bo Mimbon Holi Am Julde Wow Aja Yasmin Yasmin is Santi Aja Zainab Sanumazi baby Aja Zainab Sanumazi baby On Juli Jamna Zuriya Isa Santi Babangu go On Juli Jamna Bashiru Yoti Bashiru Biloko Juli On Juli Jamna On Juli Jamna Bashiru Biloko De Papi Tufu Juli Papitu Isa, Papitu Isa Nana Suriya Alhaji Isa Santi Ya Allah Ya Baba Da Hande Bo Minbo Mili On Jute
Kai Umbatung, yanzu kuma? ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Idan masu sauraro ba su manta ba, a shirin da ya gabata na fara hira da wata matashiya mai suna Laila Mai Ali, wadda ta runguma sana'a domin dogaro ga kai. A cikin shirin mu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar, ga tambaya da na fara yi mata. To yanzu a ina kike sana'arki? Kina zagayawa ne a cikin Najeriya ko kuma kina da wani ofishi na musamman inda kike gudanar da harkokinki?
Iskiyan zire Abuja kawai muke, na so na bude office a Kano last year, amma sai muka ga har yanzu irin ayyukan da muke yi ba a karɓe shi sosai ba tukunna a can su Kano da sauransu, za ka yi asara ne ba. Amma a san in the next 5-6 years,
nan da shekaru 5 ko 6 kenan,
su ma za su fara son zira abubuwanmu, don har yanzu sun fi son abubuwan da aka zawa daga Saudi Arabia, daga Turkey, har yanzu ya ke reni a can. Har yanzu ba su yarda da namu ba tukunna. Amma muna zuwa mu aiki a kowane tashi na Najeriya, ba inda ban je na aiki ba, duk inda aka kira ni kasashen Inyamurai, kasashen Yorubawa, Lagos, northern part of Nigeria, duka na je.
To Malama Laila, a matsayinki na mace matashiya, kamar wani irin matsaloli ne kike gani suka fi shafan mata musamman Mariya arewacin Najeriya tunda daga nan kika fito?
Ai, matsalan guda ɗaya ne, rashin sana'a. Ni a gari na duk wani abu da mace, duk wani problem da mace take gani, to idan tana da sana'a akwai nuka sauci sosai a tattare da rayuwanta. Amma in ba ki da abin yi, ka zauna a gida kullum sai dai babanka ya bata ko kuma mijinka ya bata. Ba wai ba ki ban ya ce mijinka ya bata ko babanka ya bata, ba kai ma yana da kyau ya zama kana samun naka. Idan kana da shi, shi da kansa mijin ma respect da zai ba ki daban ne. Kullum na gaya ma mata, ba sai dole kana da kuɗi da yawa ba, za ka fara da abu kaɗan har ka kai inda kake. Ko da ma ba ka kai wani level ba, ko 1,000 kake samu kowane safiya, ya fi miki ba ka yin aikin komai. Kuma zai ɗauke miki kewan zama a gida, kina tunani abubuwan da ba shi ba ne, gulmace-gulmace na mata duka zai ɗauke miki. Kuma wani lokaci namu mazajen da suke hana mu fita, ba za su bar ka kai ba sai a ce mace bai kamata ta yi wannan ba, mace bai kamata, da kuma rashin ilimi. Domin in mata suna da ilimi, both na addini da na boko, za ki san inda Allah ya ce wannan haramun ne da kuma inda Allah ya ce wannan ba haramun ba ne. Yanzu wasu da yawa suna amfani da addini domin su gani mata su ce ba haka ba ne kamata su yi, haka ya kamata su yi, duk ba su sani ba. In kin sani ai kin san, in za ki ce mishi malam ba haka ba aka ce ba, ga yayin da aka ce. Shi da shi ma zai ɗan ji fita matan ne take yi. Ya kamata dole matan ne su tashi su nemi ilimin addini da na boko, kuma su nemi sana'a.
To Malama Laila, yawancin lokuta za ki ga mutane sun fara sana'a amma kuma ba su iya kula da ita yadda ya kamata, sai su ajiye ko kuma jarin ya karye. Shin wace shawara za ki bada a kan tafiyar da harkokin sana'a, yadda mutum zai iya yin nasara?
Tuni haƙuri ne gaskiya, ni daban da haƙuri ke business na cinye shi na watsar na jina auri wani alhaji na kwanta. Kawai sai kana da haƙuri, sai dole kina da haƙuri, sai kuma kana da ilimi. Sana'a shi kana gaya miki a farko da na fara, bana da ilimi, to bana gane kan abin da nake yi. In ba ka da ilimi, fahimtar abin da kake yi za ka yi ta fele. To dole ki fahimci abin da kike so ki yi, dole ki saka himma, dole ki zama kina da haƙuri da kuma addu'a. Saboda in Allah baya tare da kai, kowane irin siya kake da shi ba za ki ci gaba ba, sai dole kana tare da shi.
To tunda mun taɓo batun iyali, yanzu yaushe za ki yi aure?
Na taɓa aure, ba wai ban taɓa aure ba, na yi aure har sau biyu. Kuma in san babu abu da ya baƙin ci kamar sai, ko da mata su yi ainihin zai shiga in fito kawai, ba su san ni ba ne. It's very difficult ka sake
yana da wahala
kuma wani kanka a cikin wannan situation ɗin, ba wai haka kawai ba ne. Ana son sake aure in fito, ina jiran wanda Allah ya kawo shi, saboda Allah mai aure, saboda Allah ba don wani abin duniya ba, kuma don wani yanda nake kama ba, ko shi yanda yake kama ko wani abu. Ina neman wanda Allah zai kawo mun saboda shi.
Zaɓin Allah. Kwanaki can baya kin yi wani bidiyo da yi ta yawo a kafafen sada zumunci, kika ce mutane sun dame ki, ki yi aure, ki yi aure, in har sun damu su fito miki da miji. kina nufi kice ba ki da manemi
kin fadi ne alhamdulillah ina da mutanen da suke cewa suke tsana tsana amma gaskiya ce alhamdulillah yanda na ga miki sai dole ka kace ba wai kowaye bane haka kawai din ya ce na san ka in nace wi din da suke so na ni ai kullun zan yi aure in sa amma ina neman wanda asali shi Allah ya ture duk wanda suke zuwa yanzu ni gaskiya ban ga wani wanda nake so in aure in zauna da shi for the rest of my life.
Masu sauraro a nan za mu dasa aya 20 namu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin ita babbar bakuwar tamu Laila Mai Ali da Miss Julie Gresham da ta taya na hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To ga sheki yanzu kuma ga Naziru Ahmad Hausawa da shiri na gaba.
Sharhin jaridin Amurka. A cikin shirin sharhin jaridin Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken jami'ai sun bayyana cewa faifan bidiyon harbin kan mai uwa da wabi da wani dan bindiga dadi yayi a cocin jihar Texas ya nuna irin shirin da dan bindigar yayi. Faifan bidiyon ya nuna karara yadda dan bindigar da ya rufe fuskarsa a cikin bakakin kaya ya fada cikin cocin da niyyar harbi baki dayan mutanen da ke cikin ta kuma saura kirin sai iya aiwatar da haka cikin mintuna masu yawa yayi harbi cikin sauri sannan ya tsaya ya kara loda harsashi a cikin bindigar sa sannan cikin nutsuwa ya ci gaba da harbin wadanda abin ya shafa da suke a dinuce ciki har da yara kanana harbi aka irin na shirin kashe mutane na musamman. Kyamarar daukan hoton ta dauki mummunan wankan jinin da ya faru a cocin da ke kauyen. Jami'an tsaro sun fada a ranar Laraba cewa faifan bidiyon shine mafi muni a tarihin Texas na kashe mutane da yawa, wanda yayi sanadiyar mutuwar mutane 26, wasu 20 kuma suka jikkata, lamarin da ya jefa kauyen cikin tashin hankali. Mummunan faifan bidiyon wanda jami'ai masu bincike na gwamnatin tarayya suka yi bin diddigin ya samu ne sakamakon al'adar cocin ta daukan faifan bidiyo a yayin da suke gudanar da ibada dan saka shi a shafin yanar gizo. Sai kuma malaika jaridar Washington Post. Jaridar ta rawaito labari mai taken ba a samu wanda ake zargi da kai wa dan majalisar dattijai ta Amurka Rand Paul da laifi ba. Labarin ya ci gaba da cewa mutumin da ake zargi da kaiwa Senator Rand Paul na jam'iyyar Republican mai wakiltar Kentucky hari, wanda ya yi sanadiyar karyewar kasusuwan haɗar ƙarinsa kusan 6, ba a same shi da laifin tuhumarsa da ake da aikata ƙaramin laifi ba. Sai dai akwai yiwuwar manyan laifukan gwamnatin tarayya masu tsauri da za a ci gaba da tuhumarsa da su gami da bincike a kai. Sai kuma jaridar USA Today. Jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya nesanta kansa da Gillespie bayan faduwarsa zaben da aka yi a Virginia. Labarin ya ci gaba da cewa shugaba Trump ya yi kokarin nesanta kansa daga dan takarar gwamnatin jihar Virginia na jam'iyyar Republican Ed Gillespie a Twitter a daren 30 da ta gabata bayan dan takarar jam'iyyar Democrat kuma mataimakin gwamna Rob Northam ya yi nasarar lashe zaben jihar ta Virginia da ke tsaka-tsaki. Duka jam'iyyun biyu sun kashe makudan kudade da ma'aikata masu yawa a zaben na Virginia, wanda ake wa kallon zai yi nuni da irin kamun ludayin mulkin Trump a zaben tsakiyar shekara da za a yi a fadin kasar. Trump ya rubuta a Twitter cewa Ed Gillespie ya yi kokari amma bai runguma aƙidata ba. Amma kar ku manta jam'iyyar Republican ta samu nasarar kujeru hudu wanda suke a majalisa. Haka kuma ganin yadda tattalin arziki ke ƙara bunƙasa za mu ci gaba da yin nasara babba wacce tafi wacce muka yi da fari. Sharhin jaridin Amurka kenan kuka saurara. Nazir Ahmad Hausawa, sashin Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
Kwa gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gabatar da kasafin kuɗi na kasan nan na Najeriya na shekara ta 2018. To Allah subhanahu wa ta'ala shi tabbatar mana da alherinsa, amin. Amma mu ma'aikata musamman malaman primary a Najeriya mun saba jin maganan kasafin kuɗi da turancin da ake yi da shugaban ƙasa yake a lokacin da yake kasafin kuɗi. Mu abinda muka san kasafin kuɗi shine jawabin shugaban ƙasa a faɗi maƙudan kuɗaɗe abinda za a kashe wai ta kare ne in ana biki a gidansu ya gane a ƙasa. Mu malaman firamare ba mu san menene kasafin kuɗi ba domin ba mu gane tasirinsa.
Assalamu alaikum, bale Amurka. Mai magana Rabi Musa Zaburan Si daga nan Zaburan ta ƙaramar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. Allah da Annabi, ina so in bayyana ra'ayina ne akan yadda wasu ɗan majalisu suke shan ruwan duwatsu a jihohinsu. To kirana ga ɗan uwana talakawa, musamman wanda suke yi wa ɗan majalisu ruwan duwatsu shi ne anan. Don Allah da Annabi, shi shugaba ya kamata a ce daga masa, kuma akwai abin da ya fi ruwan duwatsu ga ɗan talaka da abin da ya fi ruwan duwatsu ku anan shi ne akwai ranar da ya za ta gidan miji.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amurka. Mai magana Alhaji Audu Mai Gora Kamfala, malamin dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau shi ne game da ƙoƙarin da gwamnanmu na jihar Jigawa mai girma Abubakar Badar yake yi wajen inganta harkar noma, hanyoyi, harkar lafiya da kuma harkar ilimi. To wannan gwamna na jihar Jigawa ya kamata ya zama abin koyi ga sauran gwamnonin Najeriya.
Mai magana Hamidu Kalallabo daga nan Kalallabo jihar Bisa Cimtoriya Niger. Murya Amurka, yau ina ma da ƙasa mu Niger da Najeriya. Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya ƙasa mu Niger da Najeriya.
To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice.
A yau juma'a shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Danan na Vietnam a ziyarar kwanaki 12 da yake a yankin Asiya, inda yake tattaunawa kan batutuwan kasuwanci da hulɗar diplomasiya da kuma ƙasar Koreya ta Arewa. Shugaban na Amurka na ziyarar ƙasar ce domin halartar taron koli na ƙungiyar haɗaka tattalin arzikin ƙasashen yankin Asiya ta APEC, inda shugabannin ƙasashen da suka fi ƙarfin tattalin arziki suka tattauna ko kuma za su tattauna kan ci gaban yankin da kuma haɗin kan da ke tsakaninsu. Babban Attorney General ɗin ƙasar Saudiya ya tabbatar da tsarar wasu mutane 208 a wani wagigin binciken badakalaccin hanci da rashawa da ake yi, wanda aka yi kiyasin an salwantar da sama da dala biliyan 100 a cikin shekaru da dama. A wasarwa da ya fitar a jiya Alhamis, Saud Al-Mujib ya ce an saki mutane 7 daga cikin waɗanda ake tsare da su, yayin da 201 ke ci gaba da zama a hannun hukumomi. Sannan ya ce gwamnati ta rufe asusun adana kuɗaɗe kusan 1,700 da ke bankuna. Masu sukar gwamnatin Saudiya sun ce wannan bincike wani yunkuri ne na yin wajarot da manyan jami'an gwamnatin ƙasar da kuma kare 'yan adawa daga shiga harkokin gwamnatin domin kada a dama da su, yayin da Rima Muhammad bin Salman mai shekaru 32 yake jagorantar sabuwar hukumar da ke yaƙi da cin hanci da rashawa da aka kafa. Papa Roma John Paul na ɗaya, wanda shi ne Papa Roma da ya taɓa riƙe muƙamin nan da na ɗan wani lokaci a tarihin wannan zamani, ya ɗauki hanyar zama cikakken mai tsarki ko kuma sainthood a Turance. A jiya Alhamis, Fadar Vatican ta ce Papa Roma Francis ya yi na'am da kyawawan ɗabi'un Papa Roma John Paul na ɗaya, wanda ya kwashe kwanaki 33 kacal yana jagoranci kafin mutuwarsa a shekarar 1978 wacce ta zo ba zato. Mutuwarsa ta haifar da cece-kuce, inda wasu ke ikirarin kashe shi aka yi saboda wani batu da ya shafi bankin Vatican, yayin da wasu ke cewa kashe kansa ya yi. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya ce ministocin tsaron ƙungiyar tsaro ta NATO na duba hanyoyin da za su janyo Rasha ta riƙa nuna ladabi ta hanyar amfani da wani shiri na daƙile yaɗuwar makamai, yayin wani jawabi da ya yi wa manema labarai a hedkwatar NATO da ke Belgium. Mattis ya ce yunkurin dawo da Rasha kan layi bisa wannan shiri da ta sa hannu na da mahimmanci. Ita dai Amurka ta dage cewa Rasha na fitar da makamai masu linzami, wanda hakan ya saba wa wannan yarjejeniya wacce ake wa lakabi da INF a takaice.
To da muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya ni, da wanda ya haɗa mana sautin Jubahiru Dodone da kuma injiniyanmu na wannan lokacin, wato Mr. Thomas, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.